الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إنوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان da ke nan gadan kaya a wannan gari namu na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 18 ga watan Safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 18 ga watan 11 miladiya ta 2016. A wannan majalisi na mako da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsir surat al-Baqara, wannan kuma shine majalisinmu na 89 cikin tafsirin wannan sura ta al-Baqara. Sannan za mu tashi akan aya ta 136. Bismillah ar-Rahman
ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
الله تقولوا كتي آمنا بالله من إيماني دا الله، وما أنزل إلينا دا أبن دا أكسوكر منا، وما أنزل إلى إبراهيم دا أبن دا أكسوكر وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط da abin da aka saukar wa Isma'il da Ishaq da Yaqub da kuma jikoki, wa ma utiya Musa wa Isa, da kuma abin da aka bawa Musa da Isa, wa ma utiya nabiyyu min rabbihim, da abin da aka bawa annabawa daga ubangijinsu, la nufarriqu baina ahadin minhum, ba ma bambance ɗaya daga cikinsu, wa nahnu lahu muslimun, kuma mu gare shi shi kadai muke masu miƙa wuya. A wannan aya Allah subhanahu wataala yana nusar da bayinsa muminai da su yi imani da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar musu ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama, su yi imani na dalla dalla, imani na daki daki, sannan kuma su yi imani da abinda aka saukar wa annabawan da suka gabaci Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, imani a dunkule. Sannan Allah subhanahu wataala a wannan ayar ya ambaci wasu ɗaiɗaikun annabawa da sunayensu, sannan kuma ya dunkule wasu, ya ambace su a jumlace a dunkule ba tare da ambatan sunayensu ba, ya nusantar da bayinsa mumine cewa su yi imani da waɗannan annabawa duka ba tare da sun bambance ɗaya daga cikinsu ba ko sun ware wani daga cikin waɗannan annabawa ba, su yi imani da su gaba ɗaya, kada su zama kamar waɗanda Allah subhanahu wataala ya yi magana a kansu cikin suratul nisa, na allazina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirin 'adaban muhina. Allah subhanahu wataala ya ce lalle waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa, suke son su rarrabe tsakanin Allah da manzanninsa, kuma suke cewa mun yi imani da wani sashi na wani bangare na annabawa mun kuma kafirce mu wani bangare suke so su liki wata hanya ta bi wata akida tsakankanin haka Allah ce ulaika humul kafiruna haqqa waɗannan su ne kafirai na hakika wa atadna lil kafirina azaban muhina kuma Allah ya ce mun tanadar wa kafirai azaba ta wulakanci to irin waɗannan su ne waɗanda suke ganin ba zai yiwu ba ka yi imani da wani annabi sai ka kafirce ma wani ba zai yiwu ka yabi wani ba sai ka soki wani ba zai yiwu ba ka ba mu wani haƙƙinsa sai ka zalunci wani dan me babu dalilin da zai sa ka kafirce ma wani annabi dan za ka yi imani da wani ko ainihin ka soki wani dan kana son ka yabi wani mu'minai na ƙwarai sun yi imani da duka annabawa ba tare da nuna bambanci tsakaninsu ba ba sa ware wani annabi su ce ba su yarda da shi ba ko su soki lamarinsa kamar yadda yahudu suka yi dangane da annabi isa alayhi salam kamar yadda yahudu da nasara suka yi dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce yahuda suka ce sun yi imani da duka annabawa har zuwa kan annabi musa alayhi salam bayansa kuma ba wani annabin da suka yarda da shi don haka ba su yarda da annabi isa ba suka rike masa jafa'i ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba suka rika yi masa jafa'i su kuma nasara suka ce sun yarda da dukkan annabawa har zuwa kan annabi isa alaihi salam bayansa ba su yarda da wani annabi ba don haka ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba suka yi ta masa kulle kulle da sharri to mu'minai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa aqidar mu ba haka take ba aqidar mu ita ce aqidar da ta yi kira ga ƴaƴanta su yi imani da duka annabawa ba tare da kawo bambanci tsakaninsu ba kamar yadda aqidar ahlus sunna a cikin musulmi take nuna cewa ka yarda da dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan waliyan Allah da sahabbai da ahlul baiti babu wanda zaka soka ba zaka soki sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka yabi wani da sunan kana yabin ahlul baiti ba zaka yabi wani daga cikin sahabbai ka soki ahlul baiti ba da sunan kana yabin sahabi saka ba ma rarrabewa la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ainihin rarrabe tsakanin su ba ya yarda da wasu ya yarda da wasu yadda Allah subhanahu wataala ya nuna gaba ɗayan su ya yarda da su yace radiyallahu anhum wa radu anhu bai rarrabe tsakanin su ba to mu ma la nufarriqu baina ahadin minhum saka ba daidai bane dan kana son wani ba za ka iya nuna soyayyarka ga wannan ba sai ka soki kuma wani wannan ba daidai bane aqida ce ta yahudu aqida ce ta nasara waɗanda su ne suke ganin imaninsu da annabi da annabawansu ba za su cika ba ko ba zai cika ba sai sun yi suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine Allah subhanahu wataala ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa cewa su a addinin su ba haka abin yake ba babu maganar sukan wani daga cikin bayin Allah saboda ana son wani babu maganar rena wani saboda ana son wani babu maganar ka zalunci wani dan kana neman ka karbo haƙƙin wani ba a baka wannan damar ba saboda haka abin da ya shafi aqida abin da ya shafi mazhaba abin da ya shafi halayya duka haka al'amarin yake ba wai al'amari ne da ya tsaya akan aqida ba ko da a halayya ko a mu'amala ko a zamantakewa kada ka ce dan kana son ka nema ma wani haƙƙin sa ta haka zaka zalunci wani kuma wannan duk baya daga cikin abinda musulunci ya koyar qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wannan magana ce da Allah subhanahu wataala ya fuskantar da ita ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa gaba daya anan alqawlu qawlun bil lisan ne wa qawlun bil qalb magana ce da ta kunshi magana da za a furta ta da harshe da kuma ainihin a kudurce ta a zuci ta kunshi qawlul lisan da qawlul qalbi qawlul lisan shine an-nutq ku furta ku ce mun yi imani da Allah qawlul qalbi kuma shine al-i'tiqad ku kudurce wannan abin da kuka furta da harshen ku na cewa kun yi imani da Allah saboda ka shi imani ya kunshi at-tasdiq al-mustalzim lil-qabul ka gaskata daga zuciya ka kuma karbi abin hannu biyu ka mika wuya wannan shine abin da ake kira al-iman sannan ya kunshi abubuwa guda hudu ne ya kunshi al-imanu imanu billahi ya kunshi abubuwa guda hudu al-imanu bi wujudillah al-imanu bi rububiyyatihi al-imanu bi uluhiyyatihi al-imanu bil asma'i was sifat in aka ce imani da Allah to ana nufin imani da waɗannan bangarori guda hudu ka yadda na farko akwai Allah subhanahu wataala ka sakankance da samuwarsa na biyu ka yadda da rububiyyarsa cewa shi yayi halitta, shi yayi komai da kake gani, shi yayi sama da ƙasa da duk abin da yake cikin su, shi yake kula da waɗannan halittu gaba daya. Babu wani wanda yake da tarayya da Allah cikin halittar waɗannan abubuwa. Wannan shi ne al-ibadu bil rububiyya. Samun ka da rashin ka da rashin lafiyarka da warakar ka da dukkan wani abin da kake sarrafi da shi a rayuwa, shi yake duya shi, shi ne yake sarrafa shi. Wanda ita ce rububiyya. Ka yadda da wannan. Sannan al-imanu bi uluhiyyatihi. Ka yadda shi kadai ya cancanta a bauta masa. Tunda shi yayi halitta, shi yake renan halittar nan, shi yake bata duk abin da halitta take da bukata, to akwai shi kan shi ya cancanta shi a bauta masa. Kuma shi al-imanu bi uluhiyyatihi sanan bil asma'i was sifat. Ka imani da Allah, sunayen Allah subhanahu wataala, ka yadda cewa ya ambaci kanshi da sunaye mafiya daukaka, mafiya kyau, yana da sifofi mafiya daukaka. Ka tabbatarwa da Allah subhanahu wataala abin da ya tabbatarwa da kansa na sunayensa da sifofinsa. Abinda manzansa sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisansa ingantattu ya tabbatarwa da Allah subhanahu wataala na sifofinsa da sunayensa, ba tare da ka kwatanta waɗannan sunaye da sifofi da wani halitta daga cikin halittunsa ba, ba tare da ka bankara su ba, ba tare da ka soke su ba, ba tare da ainihin takyifi ba, kai musu kaifiya. Wannan ita ce shine imani da Allah. Allah ya ce to ku ce mun yi imani da Allah, irin wannan imanin. Wa ma unzila ilaina, da abin da aka saukar mana. Ma'anan ismun ne mausul, ana nufin abin nan, ana nufin alqur'ani. Anan madin ya kunshi abinda Allah subhanahu wataala ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani, ya kuma kunshi abinda ya saukar masa na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar da muka sha fada, kuma da mai suka dade suna fada cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam saukakkiya ce kamar yadda alqur'ani yake saukakki. Wa anzala alayka alkitaba wal hikmata, to na alhikmata ce sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda a baya mun yi wannan bayani. To ku ce mun yi imani da Allah, mun yi imani da abinda aka saukar mana. Abinda Allah ya saukar mana shine alqur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbab, da abinda aka saukar wa ibrahim. Ibrahim shine Annabi Ibrahim, manzuba da dayin Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya saukar masa da as-suhuf, takaddu ko littafai wanda yayi bayanin su a gurare biyu al-Qur'ani, ɗaya cikin suratu An-Najm, inda Allah ta'ala yake cewa am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, shin ba a bashi labarin abinda yake cikin littattafan Annabi Musa ba, sune at-Taura wa Ibrahim, da littafan Annabi Ibrahim, kaga shi yana da suhuf, da kuma suratul A'la suhufi Ibrahim wa Musa. Saboda Allah ya gaya mana cewa ya saukarwa da Annabi Ibrahim alayhi salam as-suhuf, za mu yi imani da wannan adunkuli, duk da cewa ba mu san waɗannan as-suhuf ɗin ba da Allah ya saukar masa dalla dalla, babu wanda zai nuna maka su ya ce ga su a yau, amma Allah ya gaya mana cewa ya saukar masa da su. Don haka dole ka yi imani a dunkule cewa Allah ya saukarwa da Annabi Musa, Annabi Ibrahim alayhi salam, waɗannan littattafai. Wa Isma'il, da shi Annabi Isma'il, wanda shi ma manzo ne na Allah subhanahu wataala, duk da cewa ba mu san a tantance cewa menene Allah subhanahu wataala ya saukar masa ba, amma anan Allah ya gaya mana cewa ya saukar masa da wani abu. Saboda haka shi ma annabi ne wanda an saukar masa da littafinsa. Sannan wa Ishaqa, da Annabi Ishaq shi ma annabi ne manzo, da Yaqub shi ma annabi ne manzo, Allah ya nuna cewa ya saukar musu da wani abu. Cewa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub, ya nuna Allah ya saukar musu da wani abu da suke karantawa, duk da cewa ba mu san takamaimai menene Allah subhanahu wataala ya saukar musu ba, amma dole ne mu yi imani a dunkule cewa akwai wannan abin da Allah ya saukar musu. Sannan wal asbab, da jikoki. A jikoki anan ana nufin jikokin Annabi Yaqub alayhi salam. Abu al-Aliya da Ar-Rabi da Qatada, wasu daga cikin malamai na tabi'ai, sun fassara cewa al-asbab ana nufin ƴaƴan Yaqub su 12, kowannensu ya haifi al-umma, wato ya samar ko an samar da kabila ta karkashin sa, ta tsatsansa. Waɗannan kabilu da aka samu ta tsatsansu ne ake kira al-asbab. saboda haka al-asbab anan magana wacce ke daidai ita ce ta tafi dacewa al-asbab ba ana nufin ƴaƴan annabi Yaqub alayhi salam na tsatsansa ba wato ba ana nufin ƴaƴansa mubasharatan ba waɗanda ya haifa ana nufin zurriyarsa wato jikokinsa da jikokin jikokinsa wannan ake nufi kamar da ake cewa banu isra'il isra'il din shine Yaqub alayhi salam haka ce banu isra'il kaga ba ana nufin ƴaƴansa na cikinsa ba ana nufin zurriyarsa waɗanda suka fito ta tsatsansa saboda haka a cikin zurriyar annabi Yaqub alayhi salam akwai annabawa don haka al-asbab a cikin banu isra'il kamar kaba'il ne a cikin banu isma'il banu isma'il sune larabawa suna da kaba'il kabilu kabilu daban-daban to haka al-asbab su kuma suke a cikin banu isra'il kabilu kabilu ne shi yasa al-imam al-bukhari a cikin ingantaccen littafinsa cewa ya al-asbab kaba'ilu bani isra'il الأسباب قبائل بني إسرائيل الأسباب أنا نفهم قبيلون دكي تكين بني إسرائيل دون أسلن السبت كمين ما لمدقى سكي فلا أسلن السبت دل عربتي فأنا نفهم شجرة ملتفة كثيرة الأغصان واتو بشيوي وإذا سكي الدهوة سكي الرسا ديوة واتو بشيوي إذا سكي يوة سكي تنكشي سكي الرسا ديوة سكي كرا السبت وإذا ننسبو ديوان سو wato saboda yawan da suke da shi shi yasa aka kirawo su da wannan suna al-asbab kuma sannan kamar yadda bishiya take da tushe guda ɗaya amma takan yi rassa da yawa duk rassan nan gaba ɗaya suna koma zuwa ga tushe ɗaya ne to shi yasa su ma anan duk yawan su duk rassan da suke suna koma ga asali guda ɗaya ne tushe ɗaya shine annabi Yaqub alayhi salam shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin suratul a'raf ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما الله تعالى تكيم متنا النبي موسى عليه السلام تكيم جماعة النبي موسى أقوي الأمة أقوي جماعة لسكي شرير ودكسكي وبه يعدلون دشي سكي هكون شين آدلشي وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما هم مكرر لباسوا كبيلو ومشابيو saboda kaga wannan aya tana nuna maka cewa a cikin banu isra'ila ne aka samu kabilun nan guda 12 saboda haka al-asbab al-umam ake nufi min bani isra'il ba ana nufin ƴaƴan annabi Yaqub na cikinsa ba domin akwai waɗanda suka yi hujja da wannan ayar akan cewa ƴaƴan annabi Yaqub waɗanda suka yi abinda suka yi ga annabi Yusuf alayhi salam cewa annabawa ne saboda wannan Allah wannan ayar da Allah ya ce wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat suka ce jikokin annabi ayyan annabi yaqub ake nufi na cikin sa don haka duk annabawa ne to wannan tafsirin ba daidai bane in ma an samu cikin magabata wani ya ce banu yaqub ba yana nufin banuhu min sulbihi ba ba yana nufin banuhu min sulbihi ba kamar da kitab banu isra'il ne haka ba wai ƴaƴansa da ya haifa ba don haka babu wani abin da yake tabbatarwa da cewa waɗannan da ƴan uwan annabi Yusuf alayhi salam annabawa ne kuma mun yi wannan magana cikakkiyar magana a cikin tafsirin suratu Yusuf kuma ƴaƴansa su 12 baiwa a kirawo su da jikoki tun kafin su hayyafa su jikoki dole sai bayan sun jikoki ai za a kira su jikoki don haka sai sun zama al'umma sun zama abin nan gida-gida sannan za su abin nan za su zama jikokin don haka kansa wannan sunan al-asbab su kansa wannan sunan da alama bai bayyana ba sai lokacin annabi Musa alayhi salam sai lokacin annabi Musa aka fara kiran su al-asbab gabanin nan ba haka ba a ma kiran su da wannan al-asbab din kamar ta wancan ayat take nuna wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa qatta'nahum 12 asbaban umama saka al-qur'ani ya nuna mana cewa lokacin annabi Musa alayhi salam suka zama sun kasu gida 12 sun zama al'ummomi daban-daban saboda abinda zai kara karfafa wannan shine waɗannan al-asbab a cikin su aka samu annabta a cikin su an samu annabawa da yawa kamar yadda al-qur'ani ya nuna qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka Allah ya nuna cewa akwai annabawa da yawa a cikin su to kuma annabawa da yawa ba su bayyana a cikin banu isra'ila ba sai bayan annabi Musa alayhi salam gabanin annabi Musa alayhi salam annabi Yusuf shi kadai ne aka sani yana da annabci cikin banu Isra'il daga shi sai annabi Musa alayhi salam shi yasa mu'min ali fir'auna lokacin da yake musu yake wa ali abin nan yake wa mutanen fir'auna da mutanen masar nasiha yake cewa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula kaga anan da ya tashi reference bai reference da wani annabi ba sai annabi Yusuf alayhi salam duk da tazarar da take tsakanin annabi Yusuf da annabi Musa alayhi salam gabanin annabi bayan annabi Musa bayan annabi Yusuf ba sake samun wani annabi ba a cikin banu Isra'ila shi yasa wannan mai wa'azi yake ga musu cewa Yusuf ya zo muku gabanin annabi Musa ya zo muku bil bayyina kaga da akwai wani annabi bayan sa to shi ya kamata ya ambata kafin ce Yusuf ya zo muku gabanin annabi Musa bil bayyinati amma ba ku kushe ba kuna ta shakka akan abin da ya zo muku har ma ku rika cewa ba Allah ba zai sake ma aiko da wani manzo ba to gashi Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam so kaga ashe al asbab wannan sunan al asbab ya faru ne bayan annabi Musa alaihi salam daga cikin al'umar annabi Musa ne ko cikin su ne aka samu annabawa shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya ambaci zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam a cikin suratu al-an'am cewa min zurriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzi al-muhsinin kaga anan bai fadi kowa ba sai Musa da waɗanda ke tare da shi sai annabi Yusuf alaihi salam annabi Sulaiman da Ayyub duk sun kasance bayan annabi Musa alaihi salam ne Dawud da Sulaiman duk bayan annabi Musa alaihi salam suka so haka wanda ya rigaye annabi Musa shine annabi Yusuf alaihi salam shi kadai ne yazo a cikin wannan siyaki cikin zuriyar annabi Ibrahim alaihi salam da Allah ya bawa annabta Allah ya ce wa ma utiya Musa wa Isa da abinda aka bawa Musa da abinda aka bawa Isa wato abinda aka ba su na ayoyi al-ayatul shar'iyya da al-ayatul kauniyya Allah ya ba su al-ayatul kauni al-ayatul shar'iyya al-ayatul shar'iyya shine at-taura da al-injila da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa da annabi Isa alayhi salam al-ayatul kauniyya sune ayoyi da suke nuna mu'jizar Allah subhanahu wataala da ya ba su kamar hannu da al-asa da ya bawa hannu da sanda wanda ya bawa annabi Musa alayhi salam wanda suka zama mu'jiza aya gare shi sannan kuma annabi Isa alayhi salam Allah ya ba shi ikon tayar da matattu daga kaburburan su da izinin Allah da warkar da wanda aka haifa yana da makanta ko ya makance ko mai ciwon albaras Allah subhanahu wataala ya bashi ikon bashi wato sabon masa da waraka bi iznillah to anan an ambaci Musa da Isa aka yi nasi akan Musa da annabi Isa domin su ne afdalu anbiya bani Isra'il cikin annabawan banu Isra'ila babu wanda ya kai su su ne mafiya daraja da girma a cikin annabawan banu Isra'il haka suna cikin ulul azmi minar rusul cikin annabawan banu Isra'il annabi Musa annabi Isa su ne mafi daraja shi yasa Allah sai ya ambace su su kadai ya ambaci sunayen su wata kila mai tambaya yace to dan me can farkon ayar an ce wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim amma da aka zo kan annabi Isa alaihi salam sai kace wa ma utiya ba ce wa ma unzila ba to wata kila akwai hikima ta fuskar lafazi akwai kuma hikima ta fuskar ma'ana hikima ta fuskar lafazi domin maimaita ma'ana guda ɗaya da lafazi iri ɗaya yana sabawa abin nan salo na balaga salo na hikima na balaga da an ce wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ma unzila ila musa wa ma unzila ila isa wa ma sai unzila din sai tayi yawa sai kashi bambara to da aka dauko unzila sai kawai aka canza kuma zuwa utiya saboda haka sai ka ji magana ta zauna daram hikima ta fuskar ma'ana annabi Isa alayhi salam da annabi Musa addinin su yana nan har lokacin da ake wannan wahayi sabanin sauran annabawan babu addinin su a ƙasa amma su a lokacin akwai yahudu wanda suke tutiya da su suna bin addinin annabi Isa Musa ne alayhi salam akwai nasara wanda su kuma a lokacin suna tutiya su mabiya annabi Isa ne alayhi salam cewa Allah ya ba su ayoyi ya ba su al-ayatu shar'iyya sune littattafan da ya saukar musu ya ba su al-ayatul kauniyya sune mu'jizozin da ya gudanar a hannayen su saboda suna tutiya da wannan to sai Allah subhanahu wataala ya hada su biyun a cikin siyaki iri daya saboda abinda suka yi tarayya akan sa sabanin sauran an fahimta sauran duka annabawan da aka ambata babu wani a lokacin da yake titiyar cewa addinin wannan yake shi sai dai ka samu wanda zai ce shi ba yahudi ne sai ka samu wanda zai ce shi ba nasari ne to sai su waɗannan biyu tunda su ne suke da wannan sai aka hada su cikin siyaki guri daya cikin salo guda daya sannan kamar Allah subhanahu wataala yana cewa idan kuna cewa kun yi imani da abin da aka bashi aka basu na ayoyi da aka basu na ayoyi na littattafai da kuma ayoyi na mu'jiza to mu ma mun yi imani da abin da Allah subhanahu wataala ya yi musu wahayi da shi kuma mun imani da namu saboda haka sai aka hada su saboda munasaba da take tsakanin waɗannan annabawa su biyu Allah ya ce wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abin da aka bawa annabawa daga ubangijin su wannan shine ake kira aqful aami ala al khas aqful aam ala al khas bayan an fadi wasu daidai kun annabawa sai kuma aka dunkule annabawa gaba daya aka ce wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya basu ya nuna ya gudanar a hannunsu na ayoyinsa al-ayatul kauniyya da kuma al-ayatul shar'iyya min rabbihim min anan min ce lil-ibtida wato abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya basu wato abinda suka zo da shi daga Allah yake ba wai su suka kirkire shi ba saboda daga Allah ya zo idafar rububiyya kuma zuwa gare su idafa ce ta tashrif da takrim idafa ce khassa ba kowa Allah ne ubangijin sa to da aka ce ubangijin su anan rububiyya ce ta musamman wato ubangijin su da ya zabe su ya fifita su har ya ba su irin wannan daukaka don haka anan Allah subhanahu wataala ya umarci mu'minai da su yi imani da shi su gaskata littafansa gaba daya su gaskata manzanninsa gaba daya ba tare da bambancewa tsakanin wani manzo banda wani manzo ba to Allah subhanahu wataala ya labarta mana a cikin alqur'ani cewa al'ummar da yayi mata wannan umarni sune annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a karan farko sun yi abin da Allah ya ce su yi Allah ya gaya mana cewa ya ce qulu ku ce to sun fada sun yi imani kamar yadda ya fada mana a karshen wannan sura ta Baqara amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir kaga Allah ya gaya mana cewa umarnin da ya basu sun yi ya ce su yi imani da Allah su yi imani da manzannin Allah gaba ɗaya kada su kawo bambanci tsakanin annabawan Allah sai kuma Allah ya bada shaidar cewa sun yi amanar rasulu manzannin shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi ya yi imani da abinda aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minuna haka nan mu'minai ma sun yi imani kullun amana billahi dukkaninsu sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sun imani da Allah da littafan Allah da manzanninsa la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi suka ce ba ma rabe ɗaya daga cikin annabawan Allah Allah ya bada wannan shaida cewa abinda ya umarce su da shi sun yi kuma sai ya faɗi sakamakon su me ya sakamakon su tunda ya umarce su da su yi imani kuma sun yi a cikin suratul nisa Allah sai ya ambaci sakamakon su wallazina amanu billahi ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما الله يجي ودنده سكاي ايماني ده الله ده منزنننسا كما بسررب داي daga cikin su ba Allah yace ulaika wadannan sawfa yu'tihim ujurahum sannu ubangiji zai ba su ladaddakin su wa kana Allah ghafuran rahima Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai sannan Allah subhanahu wataala a dai wannan sura gabanin wannan aya ya bayyana sakamakon waɗanda suka kibin wannan umarni innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina Allah ce wanda kuma suka ki karbar waɗannan wannan umarni suke kafircewa Allah da manzanninsa suke so su rarrabe tsakanin Allah da manzanninsa suke cewa mun yi imani da sashi mun kafircewa wani bangare suke so su riki wata hanya a tsakankanin haka. Allah ce waɗannan su ne kafirai na hakika na gaske, wa atadna lil kafirina azaban muhina, kuma mun yi tanadin azaba mai wulakantarwa ga kafirai. Imam al-Bukhari da waninsa sun fitar da hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil abraniyyati wa yufassirunaha bil arabiyyati li ahli al-islam. Ahlul kitabi suna karanta at-taura da harshen abraniyanci, harshen annabi Ibrahim alayhi salam, suna kuma fassara ta da larabci, wato suna tafsirin ta da larabci ga musulmi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, la tusaddiqu ahla alkitabi wa la tukaththibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna. Wato ahla alkitabi yahudu sukan karanta at-taura ga musulmi, kusa ko yahuda a Madina tare da musulmi suna gaure suna cakure ana zaman tare, suka dauko at-taura aka rubuta ta da ibraniyanci, in sun ga gungun musulmi sai su tsaya akan su suna musu wa'azi, suna karanta musu at-taura, suna fassara musu ita zuwa harshen larabci. To shine da annabi ya samu labari yace, to kada ku ce abinda suka faɗa muku gaskiya ne, kada kuma ku karyata su, saboda sun cakuɗa karya da gaskiya. Kana iya gaskata karya, kana iya karyata gaskiya, saboda haka kar ku karyata su, kar ku gaskata su. Abinda za ku ce amanna billahi wa ma unzila ilaina, ya nun sadda su zuwa ga wannan aya. Saboda haka imani da Allah da manzanninsa da abinda aka saukarwa manzanni a dunkule aka nemi shi, aka nemi mi ba filla filla ba, kamar yadda aka nemi kai imani da abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wata aya, duk wata kalma, duk wani harafi a cikin alqur'ani dole kai imani da shi, ka san me yake ciki, me yake kunsa, kai imani da abin da ya kunsa. Wannan wajibi ne akan kowa, ba zai yi kai imani da wani bangare ba, ka bar wani bangare, kuma imanin ka ba zai yi ba sai kai imani mufassal. Amma abinda aka saukarwa annabawa imani al-mujmal ake bukata, kai imani a dunkule. Mun yi imani Allah ya saukarwa da annabi Musa alayhi salam wani littafi da ake kiransa at-taura, amma wannan da yake gabanmu da abin da ya kunsa ba za mu ce mun yi imani da shi ba, kamar yadda aka ce mun yi imani da at-taura, saboda bai, saboda ciki akwai wato kwashe-kwashe. To haka nan injila, haka nan sauran littafan da aka saukarwa annabawa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a raku'o'i biyu da yake yi gabanin alfijir, gabanin hudu alfijir, ziyarci na yana wasu raka'o'i khafifataini, to ya kasance yana karanta kuma a raka'o'i biyu, afwan, raka'o'in gabanin sallah asuba, wato raka'atay alfajri, ya kasance yana karanta waɗannan ayoyi, yana karanta wannan aya amanna billahi wa ilaina, yana karanta kuma falamma ahassa isa minhum alkufr qala man ansari ila Allah qala alhawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa ashhadu bi anna muslimun, cikin suratu ali imran. Ya kasance yana karanta wannan kamar yadda yazo a cikin sayyid muslim da sunan abi daud da sunan an-nasa'i, hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu. Allah ce fa in amanu,
fa in amanu bi misli ma فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
الله سبحانه وتعالى يأتي فإن آمنوا تو إذن سكي إيماني بمثل ما آمنتم به da kwatankwacin abin da suka yi kuka yi imani da shi, faqad ihtadaw, to hakika sun shiriya, wa in tawallaw, idan suka juya baya suka bijire, fa inna ma hum fi shiqaq, to kadai su suna cikin sabani ko suna cikin baraka, fa sayakfikahumullah, kuma da sannu Allah zai isar maka da su, wa huwa as-sami'ul alim, kuma shi mai ji ne masani. A baya Allah subhanahu wataala ya gaya mana, sun ce Allah ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, suka ce wa musulmi, yahudu suka ce wa musulmi, ku zo ku zama yahudawa sai ku shirya, in kuna so ku zama shiryayyu karbaku a gurin Allah subhanahu wataala, to ku zama Yahudawa. Nasara suka ce a'a, in kuna so ku zama karbabbu shiryayyu ku zama Nasara. Wato shiriya tana cikin Yahudanci a ganin Yahudawa, shiriya tana cikin Nasaranci a ganin a mahangar Nasara. To shi ne Allah yake mayar musu da martani bayan Allah ya nuna wa musu cewa ga yadda aqidar musulunci take. Ita aqidar musulunci aqida ce gamammiya, dunkulalliya, wato ita ce aqidar duka annabawa wanda Allah ya kuwa nuran kasa. To saboda haka yanzu ku fahimta wannan shine abinda za a bi a samu shiriya, ba nasaraninci ba, ba kuma yahudiya ba, ba nasaraniya ba, ba yahudiya ba. Fa in amanu, idan su kafiran nan ahlul kitabi da ma wasu sun yi imani, bi misli ma amantum bihi, da irin abinda kuka yi imani da shi ku mu'minai, wato suka yi imani da dukkan annabawa da dukkan littattafan Allah subhanahu wataala, ba su rarrabe tsakanin annabawan Allah sun yarda da wasu sun yarda da su ba. Faqadi tadau, to hakika sun shirya, hakika a lokacin ne suka dace da abin da yake gaskiya. Wa in tawallau, in suka bijire wa gaskiya suka kama wani abu daban ba Allah ba subhanahu wataala, fa inna ma hum fi shiqaq, suka bijire bayan tsayuwar hujja akansu, bayan sun ji wannan bayani dalla dalla, to fa inna ma hum fi shiqaq, to lalle suna cikin baraka, suna cikin wato sabani mai tsanani. Al-shiqaq shi da al-firaq, suna cikin baraka domin kowanne yana wani gefe guda. Al-shiqaq kama al-shiq, kullu wahidun minhum fi shiq, kowanne yana bangare guda. Yahudu suna can suna ganin azo a yahudanci shine za a samu shiriya, Nasara suna bangare guda suna can azo a yi ai nasaranci shine za a samu shiriya. To Allah ya ce za su yi ta zama, kowa zai ta zama a bangaren sa ne. In suna so su hade, to sai sun zo sun rike wannan wannan addini al-hanifiyya al-wasat, shine zai hada su duka, domin shine ya yadda da abinda Allah ya ba wa Annabi Musa alaihi salam da littafin da ya bashi da shi kansa Annabi Musa da sauran annabawan banu Isra'ila. Sannan shine ya yadda da abinda Annabi Isa alaihi salam ya zo da shi, ya yadda da Annabi Isa alaihi salam a matsayin manzo bawan Allah. Saka babu wani addini da zai iya hada mutane su zama akan wani abu guda ɗaya a samu rada, wato a kawar da sabani, sai musulunci. In ka dauba yahudanci, to zaka zo kana zagin Annabi Isa alaihi salam, kana jifansa da shafa'i kamar yadda suka yi, suka jefe shi da jafa'i, suka jefe mahaifiyarsa da zinar da lalata da sauransu. In ka karbi abin nan, in ka karbi nasaranci, to zaka zo kana sukan musulmi, kuma kana sukan musulmi, sannan ba za ka shirya da yahudu ba. To amma in ka karbi musulunci, musulunci ya yadda da dukkan annabawan nan da abin da ya zo da su, kaga ya hada su. Shi yasa yace in kuka kiya, to za ku ta zama kowa a bangarensa, sabanin nan naku ba zai bace ba. Fa inna ma hum fi shiqaq, kalmar shiqaq wato ba dan karamin sabani ne ake kira shiqaq ba. Aka ce shiqaq sabani ne mai girma, ba wai dan mutun ya dan saba ma wani abu na gaskiya a wani bangare ba, ko yayi wani abu na saban Allah za a ce yana cikin shiqaq, sai in yayi wani babban abu wanda har Allah subhanahu wataala zai kishi, yayi fishi da shi, ya tanadan masa da wuta mai tsanani. Wannan shine ake ce, shi yasa Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula, aka amfani da kalmar shiqaq, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Saboda haka cewa da Allah ya fa inna ma hum fi shiqaq, yana nuna baraka ce a tsakanin su, kuma ba za ta dinke ba, baraka ce da ba za ta dinke ba. Kuma Allah subhanahu wataala ya musu mummunan tanadin azaba mai tsanani saboda wannan baraka da ke tsakaninsu. Haka wannan maganar kamar wa'idi ne Ubangiji yake musu, kamar alkawarin narko ne Allah subhanahu wataala yake musu. Kuma wannan yana nuna cewa akwai wato zukatansu cike suke da kiyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, cike suke da tunanin ya za su cutar da shi, ya za su cutar da addininsa, ya za su cutar da al'ummarsa. To shi yasa Allah subhanahu wataala ya nuna musu cewa Ubangiji subhanahu wataala shi zai ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya daga dukkan abin da suke kokarin yi masa na cutarwa. Shi zai ba wa sahabbansa, al'ummarsa, kariya daga abin da suke shirya musu na makirci da sharri. Allah ce fa sayakfikahumullah, sannan Allah subhanahu wataala zai isan maka da su. Wannan Allah subhanahu wataala yana faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne dan ya ƙara ƙarfafa zuciyarsa, ya samu ƙarfin gwiwa muminai ba su samu karfin gwiwa, domin duk wanda Allah subhanahu wataala yace ka je ni zan na isar maka da nan, na tsare maka nan, to ya gama samun fika, ya gama samun gamsuwa da nutsuwa a cikin zuciyarsa. Alfa anan da Allah ce fa sayakfikahumullah, fa Allah subhanahu wataala ka wannan fa'ut ta'qib ne, da kuma sin ba ce fa saufa yakfikahumullah, sai fa sayakfikahumullah. As-sin aqrabu fi dilalati ala zaman sama da saufa, saufa abad aka ce saufa, to kamar akwai tazara kafin a samu isarwar, amma sinin tana nuna cewa ba da nisa ba, nan ba da nisa ba, Allah subhanahu wataala zai maka maganin su. Kuma haka Allah subhanahu wataala ya cika wa annabin sa alkawari da ya masa maganin Yahudawan banu Qurayza, ya masa maganin Yahudawan banu Nadir, cikin dan kankanin lokaci Allah ya masa wannan, ya cika masa wannan alkawari. Allah ce wa huwa as-sami'ul alim, Allah ce shi mai ji ne mai gani. Bayan Allah ya nuna zai taimaka masa, zai tsaya masa, sai ya nuna masa cewa ya san abinda suke boyewa, ya san abinda suke bayyanawa, babu abinda wato yake buya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda duk abinda yake cikin maganganunsu ko yake cikin zukatansu na yunkuri ko tunanin cutar da shi, Allah ya sani, don haka zai tsare masa su, don haka ya samu nutsuwa. Shi yasa aka kawo waɗannan sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala bayan wancan alkawari. Allah ya ce zai tsare masa su, fa sayakfikahumullah, zai isar maka da su. To sai Allah ya ce to ka sani zai isar maka da su, dan yana ji yana gani, ya san abin, yana ji duk abin da suke abin nan suke kullawa. Yastaghfiruna minan nas wa la yastaghfiruna min Allah wa huwa ma'ahum idh yabayyituna ma la yarda min al-qawl. Allah yana sani da abin da duk suke kullawa, suke kwana, suke kullawa, ya san wannan, yana jin su, yana sani da abin da suke. Saboda wannan zai kara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai karin samun karfin gwiwa da karin samun nutsuwa. Ko kuma anan Allah subhanahu wataala yana yi wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam alkawari ne da cewa abinda kake addu'a kana roƙon Allah da shi, Allah yana jin abinda kake roƙonsa, yana sanar da abinda kake roƙonsa. Niyyarka da kake da ita mai kyau, Allah ya santa. Abinda kake ƙoƙarin ka nuna na addinin gaskiya, Ubangiji ya sani, yana gani. Don haka zai ansa maka addu'arka, kuma zai isar da kai ga muradinka. Saboda haka sai zama huwa sami'ul alim, wa'ad ne ba wa'id ba, ko dai zama alwa'id ne idan ka mai da shi ga jinsa da ganinsa, ko jinsa da saninsa ga abinda kafirai suke, ya zama wa'id. In ka dawo da shi ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi na addu'a, Allah ya bashi nasara, Allah ya tabbatar masa da muradinsa, ya zama wa'ad. An gane ku? Allah ce fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq wa sayakfikahumullahu huwa sami'ul alim. Wannan fa in wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq yana rushe aqidar wahdatul adyan, cewa addinai duk ɗaya ne. Akwai waɗanda suke da wannan aqidar miyagu, waɗanda suka shigo musulunci da niyyar su hargitsa musulunci, su lalata shi, kamar yadda aka yi wa addinin Yahudu da addinin Nasara, aka rikita shi. To sun shigo musulunci da wannan, dan shi ba su lalata shi, tun daga kan masu hulul da ittihad, wanda suke ganin duk wani addini ba da kake yi Allah kake bauta, haka babu bambanci tsakanin aqidar Yahudu da aqidar Nasara da aqidar Majusawa da masu bautar gumaka da masu bautar ruwa da masu bautar iska da masu bautar dodanni. Ko me kake bautawa, Allah kake bautawa. Har ɗayan su yake cewa aqadal khalaiqu fil ilahi aqaidan wa ana ataqadtu jami'a ma ataqaduhu, yace halittu kowa ya kudirce wata aqida sa game da Allah, kowa da irin tashi aqida game da Allah. Sai yace ni na kudirce dukkan aqidun da suka kudirce, ma'ana duka aqidun ni aqiduna ne, aqida ta ce. Wannan maganar Hallaj ne, Al-Hallaj wanda ake ganin shi wani babban sufi ne, wani babban waliyi ne. Shi a gurin sa babu bambanci tsakanin wanda ya bautawa Allah shi kadai da wanda ya bautawa dan maraki, babu bambanci. To kuma an samu waɗanda su kuma suka shigo ta hanyar kafa ƙungiyoyin haɗa addinai guri ɗaya. Kana iya samun zamantakewa tsakanin masu bin biyar addinai daban-daban. Annabi ya zauna da masu bin addini daban-daban. Daulolin musulunci duk da aka yi, sun rayu a ƙarƙashin su akwai masu bin addini daban-daban. Aka mace ka a tilasta musu a bar kowa ya shiga addinin nan a bisa raɗin kansa, zaɓin kansa, gamsuwarsa da hujja. wannan babu wanda yake ja akan wannan, kuma wannan shine koyarwa ta addinin musulunci. Amma ka hade waɗannan addinan duka, ka ture su, ka murmule su, ka hade su guri guda, su zama addini kwaya daya, wannan ba zai yi ba. Fa in wa in tawallaw fa inna ma hum fi shika, suna gefe, wannan ma yana gefe, ba za su taba haduwa ba, ba za su yi ba. Akwai kungiyoyi da aka yi ta kafawa, an kafa a baya har zuwa yanzu an kafa su, ana cikin kafa su, waɗanda suke so su nuna da musulunci da yahudanci da nasaranci da kowane irin addini ma, ana iya haɗe su su zama addini ɗaya, sai a ce maka ai duk kowa dai Allah ya nufa, da ni da kai ai duka Allah muke bautawa, za ka babu wani bambanci. Ya babu bambanci, ni na yarda da annabawa duka, kai ka ce nawa annabin makaryaci ne, matsafi ne, abin da yazo da shi ƙarya ne, ni na yarda da naka annabin, kai ka ce nawa ƙarya yake, kuma ka ce mu zo duk ɗaya muke, ba zai yiwu ba. Alƙur'ani na ce maganar Allah ce, kai ka ce tatsuniya ce, asatirul awwalin, shari'ar da musulunci yazo da ita na ce ita ce za ta gyara dan adam, kai ka ce a'a ba kai za ka yake ta, kuma ka ce duk abu ɗaya ne, ba zai yiwu ba. Akwai da kungiyoyi, akwai jam'iyyatu at-ta'lif wa at-taqrib da aka taba kafa, aka kafa wata hada addinai gaba daya, amulmule su zama abu daya. Akwai 1986, akwai sanda suka hadu gaba daya, fafaroma ya ja su sallah a Vatican, shine jam'i na farko da aka yi a duniya, kafiri ne limamin, ba taba yin jam'i, kafiri ne yake jansa ba sai wannan. Kowace alƙibla aka kalla ban sani ba. To wannan ayar tana nuna abin ba zai yi ba. Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala yana da littafi da ya yi domin rushe wannan mummuna alƙida, sunansa al-ibtal li nazariyyat al-khalt bayn al-islam ko bayn al-islam wa ghayrihi min al-adyan, wanda a ciki ya kawo tarihin abin da kuma irin asar din da ake so a haifar. Duk manufar shi ne yadda za a rusa musulunci shi, don su waɗancan addinan gaba ɗaya da sun je ƙasa, mu a wurin da mun addine ne mansukhai da an shafe su, ba su da su da babu da ɗaya ne. To tunda nasu ya je ƙasa, to na kowa ma ya lalace. Ibn Abi Hatim a cikin tafsirinsa ya fitar da ruwaya daga Ziyad ibn Yunus, yake cewa Nafi ibn Abi Nu'aym, wani daga cikin khulafa, ya aiko masa da mushafi na Uthman radiyallahu ta'ala anhu, akan cewa yana so ya gyara masa shi, akwai kamar watakila akwai wasu gurare da ya dauke yake so ya masa ya gyara masa shi. To shine sai Ziyad yake tambayar Nafi cewa ana ba da labarin mutane suna cewa mushafin Usman yana kan cinyarsa lokacin da aka kashe shi, lokacin da aka sare shi mushafin sa yana kansa, kuma yana karanta fasayfi, yana karanta suratul bakara, har ma jininsa ya daga akan wannan ayar. Sai yake tambayar Nafi, ka gani? Sai Nafi yake cewa da idanuwa na naga wannan jinin ya bushe. Sanda aka kashe sayyidina Usman, an kashe shi yana azumi a bakinsa, sannan yana karanta Al-Qur'ani. Lokacin da aka sare shi, jinin da ya fallatsa sai ya fada akan wannan aya, fasa yakfikahumullah wa huwa samiul alim. Kaga wannan narko ne ba karami ba ga waɗanda suka kashe sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Allah ce sibghatullah.
Sibghatullah. ومن أحسن من الله صبرا ونحن له عابدون.
صبغة الله رني لنا الله. ومن أحسن من الله صبغة وهي فألا يرني كوكرني ونحن له عابدون هم مو قريش الشيكري مكما سبوتا. Wato sibghatullah dai da yawa daga cikin magabata mufassiru sun fassara sibghatullah da dinullah, cewa wannan shine addinin Allah. Wannan nasaba da aka yi masa, an yi masa nasaba ne alal iqra, wato kulizimci, kama ce kulizimci wannan rini na Allah ko rike shi kankan, kamar da Allah ce fitratallah bin nasu, to kulizimci wannan fitra ko rike shi kankan. Wasu sun ce badal ne na millata Ibrahim da Allah ya faɗa, wa man yarghabu an millati Ibrahim, badal ne na shi. Allah subhanahu wa ta'ala kamar anan yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala, ku gaya musu Allah subhanahu wa ta'ala mun yi imani da Allah, mun yi imani da abin da aka saukar mana, wannan abin da muka yi imani da shi wani abu ne da Allah ya rina zuciyarmu da shi na shiriya da bayani daki-daki da Allah ya mana, rini ne cikakke wanda duk wata shubha ba za ta kawar da shi ba. Duk wani ruwan shubha ko ruwan tawili ba zai kawar da wannan rinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ba, ba kuma wani rini da za a zo a yi mana da zai kawar mana da wannan rinin da Allah ya yi mana. Asib ko asibga shi ne rini, a rina abu kamar yadda ake rina tufafi daga wata kala zuwa ga wata kala. Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta imanin muminai da wannan, saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na imani a cikin zukatansu wani abu ne da ya tsarkake su daga dukkan wani kazanta ko dukkan wani datti, ya rufe dukkan wani datti da yake zuciyarsu na kafirci, ya yi musu ado, suka zama wata halitta mai kyawawan kama mai kyawawan ɗabi'u. Wannan imani shi kamar yadda ka san in ka rina tufafi kakan zaɓi kalar da zai maka kyau, za ta baka sha'awa ko take bawa masu kallonta sha'awa, ka rina wannan tufafi da ita. To haka Allah subhanahu wa ta'ala ya rina wannan al'umma ta musulmi da wannan imani da wannan shiriya. Don haka sai ta yi musu ado bayan da suna cikin datti da kazanta hargitsatsa haka, ba kyan gani saboda kafirci da jahiliya, amma Allah ya zo ya rina su suka dawo cikin kyakkyawar kama. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kirawo addininsa da sibgha, da rini, saboda me? Saboda aikin da mai rike da addini dole a ga alamar addinin a tare da shi. Inda yana rike da addini sai ya zaharu asaruhu alayhi, kamar yadda idan ka rina tufa ka ɗauko abin nan yadi fari ka jefa cikin rini, kowa duba sai ya gane cewa wannan a rina shi, ga kalan nan ta fito tar. To haka addini yake ga masu shi, ga duk wanda ya rike addini to za a gan shi, za a gane shi ta maganganunsa, za a gane shi ta halayyarsa ta ɗabi'unsa. Idan kaga cewa mutum na tutiyar rukon addini amma ɗabi'unsa sun yi hannun riga, to bai runu ba. In ka runu ka turu, to za a gane daga aƙidarka, ba za ka taɓa gamsuwa da yadda a taɓa aƙidarka ba. Da an taɓa aƙidarka za a gane wannan a fuskarka, ba za a ga wani abu tattare da halayyar ɗabi'unka da suke nuna yayi hannun riga da wannan addinin ba. Wannan alama ce ta cewa ka turu, ka runu sosai. To shi yasa aka sifanta addinin da sibgha, saboda yana bayyana a tare da shi, ba inda za a yi rini kaga bai ba, to in kaga bai ba to bai runu ba. Anan Allah ya ishara zuwa ga abin da Yahudu da Nasara suke yi na abin da ake kira baptismment. Idan mutum ya ce ya shiga addinin, a tsarkake a jefa shi a cikin ruwa a yi masa wanka, a ce ya an wanke shi daga zanubansa, wanda za mu yi magana a kansa insha Allah lokaci yayi. Abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada, abinda muka yi na kuskure Ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.